أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan’uwa masu kallonmu a daidai wani lokaci da sauraronmu bayan gaisuwa ta addinin Musulunci, a yau muke 10 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1444 Hijiriya, wanda a halin yanzu muke gab da kawo muku fassarar Khutbatul Haram kai tsaye daga bakin babban minista mai kula da Haramain Sharifain, masallacin Makka da kuma Madina, Profeta Abdurrahman Ibn Abdulaziz Al-Sudais, da shi da muka kasance a cikin hudubar wannan rana mai albarka, ta da kuma kawo muku fassara ta kai tsaye daga wannan kafa da kuke tare da ita a daidai lokaci. Muna fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya kara Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati da kuma ɗaukaka da daraja, da kuma abin da zai zama cewa shi ne alkhairi da remu gaba ɗaya. Fatanmu shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da yarda da mu, da kuma amince mana akan dukkanin al'amuran da muke tafiya a kansu. Allah ubangiji mai ce roƙo alkhairan da suke wajensa, Allah ta'ala ya bamu, kada Allah ta'ala ya haramta mana alkhairi da muke nema a tare da shi. Allah ya yafe mana, ya gafarta mana, ya sanya aljanna fi dawkaci makomar mu Muhammad ibn Ali Al-Umari, ya kammala kira sallah a daidai lokaci. Yanzu kuma muke da kan fara fasara da ba sai tsaye tare da kuma ita ta da lokacin daga bakin Sadiq bin Shaykh Abdurrahman. Godiya ta tabbata ga Allah, godiya ta tabbata ga Allah, godiya wadda bata gushe ba, tana rubanya da junanta. Muna gode masa subhanahu, godiya ce wadda take bibiyar junanta rubanyawa mai yawa. Godiya ta tabbata gare ka ya Allah da kuma albarka. Godiya ta tabbata gare ka ya Allah, magidincin lamarin mu kai ne, al'amari ki kuma gare ka. Dukkanin godiya da kuma yabo suna kuma gare ka, kuma su ne mafi ɗaukaka gare ka da kuma tsarki, ma dama abubuwan da ake ganin su ne na alkhairi. Da farala na shaida ba an bauta da gaskiya da cancanta sai Allah, shaida ce da nake yi wanda zukatanmu suke kaskantar da kai gare ka. Na shaida kuma lalle jagoran mu Annabi Muhammadu bawansa ne kuma manzonsa ne, mafi alkhairi wanda ya girmama Ubangiji a maganganunsa da kuma ayyukansa. Tsira da aminci tsara tabbata gare shi da iyalansa da sahabbansa, waɗannan maɗaukakan nan wanda falala ta dawwama gare su, da kuma tabi'ai da wanda suka bi su da tafarki na gaskiya. Har lokacin da muke ganin sammai da ƙasai suna tafiya da haskensu, salati taslimi da albarka mabiya juna masu daɗi su tabbata gare shi. Bayan haka kun tsoron Allah, ya ku bayan Allah ku sani cewa ita tsoron Allah haske ne ga zukata. Sannan kuma yana koma zuwa ga gadar da tsoron Allah Ubangijin talakai gaba ɗaya. Allah ta'ala ya ce wa riga ta kawa shi ne alkhairi, kuma Allah ta'ala yana cewa mafi alkhairin ku a wajen Allah shi ne wanda bi tsoronsa. Ita tsoron Allah shi ne mafi girman guziri da kake ɗauke da shi, kuma albir shi ne mafi girman al'amuran da ɗan adam ya samu. Ya ku ‘yan uwana a Musulunci, a cikin wannan duniya da muke cikin ta, wata take ɗauke da fitintunu da kuma al'amura na masu rinshaɗewa ga al'umma, da kuma wannan duniya da muke ganin al'amura na gaskiya suna zama masu wahala, da kuma al'amura da muke ganin sababbi suna zuwa, da caccanzawar lokaci da kuma zamani da muke gani, da challenges da suke fuskantar mutane, ya zama wajibi mu tsaya akan wata matsaya da dangin mu tinkari irin waɗannan al'amura da suke tinkarinmu a tsakanin fahimtarmu daga al'idarmu mai ƙaƙƙiya tatacciya. Lalle hakika Musulunci ya zo mana da aƙida ta tauhidi mai ƙaƙƙiya, kamar yadda muka sani cewa wannan shi ne da'awar annabawa da manzanni gaba ɗayansu. Tsira da aminci tsara tabbata a gare su, wannan shi ne kuma tsarin musulmai gaba ɗaya a rayuwarsu. Ikhlasin ibada ga Allah ta'ala shi kaɗai, babu abokin tarayya gare shi. A cikin abin da muke gani na aikin mummunin ya da kuma ji da jin sani, Allah ta'ala ce ku bauta ga Ubangiji kuna masu tsarkake shi a cikin ibada,
lalle hakika ibada da addini na Allah ne kake ne sai ikhlasi yayin da mutane suka dinga kallon abuwa na zamani gare shi na wahayi da muke gani to ya zama an jararci mutane da irin waɗannan abuwa na kungiyoyi daban-daban tunda suke nesa da alqur'ani da kuma kungiyoyi da mazhabobi da rarraba mutane zuwa ga gida daban-daban kuma suke bin abin da zai halakar da su kuma suke fada cikin babban rami wanda suka saba ma kyakkyawan aqida ta alqur'ani da kuma abin da ke ingantacce na hankali suka dinga bin soyayyen zukatansu me waye kai irin wannan halaka ga mutumin da yake bin son zuciyarsa wanda babu shari'a daga Allah kansa lalle hakika shari'ar Allah ta'ala mai kakkiya zababbiya ta tabbatar da muna da abubuwan da zamu riko da shi wanda zai nesanta mu daga fitina da kuma shubha da kuma ubangijinmu ya umarce mu ubangin talakai da mun riko da igiyarsa mai kakkiya Allah ta'ala yana cewa ku riko da igiyar Allah wacce ke mai kakkiya gaba ɗayan ku kada ku rarraba ya ku taron mu'minai lalle yana daga cikin abinda yake lalata wannan tsari na ikhlasi kuma yake sanya wannan ɗan uwantaka din babu al'amarin da zai iya rarraba ta shine son shuhura shine son shuhura a tsakanin mutane ka faɗa ma in ka ga dama ka ce wannan shuhurar son mutane a san ka sa'annan kuma da nunarka kafin ka kone kafin ka nuna irin wannan mutane na neman a san su su zama celebrity a cikin mutane irin wannan bala'i ne wanda yake tafiyar da mutane har ya zama ba a gani koma a cikin duniya in ba su ba da yawa ma mutane suna neman cewa a tukunce duka wasu abubuwa in ba nasu ba da kuma aqida da ingantacciyar rayuwarsu sai ya zama kamar irin wannan kawalwalin da yake zuke kan titi da ake ganinta haka nan salafus salih da muka sani suna kyamata shuhura ban ba suna tsere mata kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana daga hadisin da inganta daga gare shi na hadisin Abdullah bin Umar yana cewa yayi hani akan sanya kaya na shuhura kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan ukuba mai tsanani akan wannan Imam Abu Dawud da Imam Ahmad da kuma Nasa'i sun karanto na hadisi sai da cikin magabata cewa na hore ka da kyamacin shuhura babu wani mutum da aka jarabta face irin wani shuhurar Bishr bin Hakim yana cewa babu mutumin da zai tsoron Allah face Allah ya taimake shi Thabit al-Bunani shi ma yana gaya Muhammad bin Sirin cewa bai kushe ba yana gaya masa akan cewa ni'imar da kuke tare da ta a cikin zamaninku da muke yi muna kauce masa ne saboda kawai neman tsere ma shuhura Imam Ahmad bin Hanbal yana cewa ina so in kasance daga cikin ɗaya daga cikin layuka da ake bi na Makka ba komai ke sa in nake kauce musu ba sai dai neman kauce ma shuhura Allahu akbar Allahu akbar muna neman tsari daga Allah subhanahu wataala kan irin wannan kaskanci baya daukaka haka yake al'amarin da muke gani ya ku bayan Allah shuhura take kasancewa bala'i kuma yake zama wajibi mu dinga kula daga irin wannan maganganu na magabata ina kuma labarin waɗannan mutane kuma suka shagaltar da kansu akan shuhura da kuma fitinar da suke kallon a cikin wannan zamanin ina labarin waɗannan mutane suke neman zama sa a irin wannan hanyoyi na sada zumunta ma'ana social media ya zama duk inda aka buɗe su ake gani har ya zama cewa al'amuran rayuwarsu ta canza gaba ɗaya mutum yana yin abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama da inda ya ga dama a wajen ayyuka wanda ba su dace ba a kowane irin lokaci kuma da yake rayuwa a cikinsa yana yin abubuwa waɗanda za su ɗauke masa rayuwarsa ya zama yana yaɗa abubuwa na mutane wanda ba daidai ba kaga suna yaɗa a social media abincinsu da abin shansu da inda suka zauna da duk abin da suke yi na motsi na rayuwa sai sun ɗauki hoto sun nuna ma mutane irin waɗannan don neman shuhura ga mutane don a san su ya Allah waɗannan mutane yaya suke su kasance ne a cikin al'umma har ya zama cewa suna mutane sun waye gari suna ka tantance tsakanin al'amuran da suke rayuwa a kansu na gaskiya da kuma abin da suke gani a social media da kuma screen irin wannan abubuwa waɗanda ba daidai ba ya zama ana canza al'amura waɗanda suke ba su ne kan tsari ba da kuma wasu abubuwa da ake da su na cutar zukata da kuma wannan zukata da muke tare da su a yayin da muke tare da al'umma mun ke ganin wasu mutane da ba ɗaya tunaninsu shi ne zama cewa kawai zama celebrity kowa na son su ko kuma yana bibiyar irin wannan sassa ɗin. What do you want? batare da kuma kallon abin da zai zama cewa ya je dawo ba sakamakon irin wannan mummunan al'amura din wawaye suka dinga magana sannan kuma sakarkabi suka dinga sunu suke jagoranci abin da ya shafi mutane da wanda kuma ya shafe su a wautar su da wawancin su da abubuwa wanda suke ba daidai ba haka nan suke samu mutane suna rayuwa a cikin tsari da irin wannan tsari na social media suna yin abubuwa wanda ba daidai ba kuma abubuwan da suke yi tir da abin da suke aikatawa da neman daukar cewa sai sun samu shuhura da kuma wannan bala'i da muke gani da kuma wasanni da suke ma mutane a kuma kababe na social media da wasar zukatan mutane da suke yi da al'amuran da suke wanda ba daidai ba lallai irin waɗannan wawayen mutane yayin da suka tsayu akan al'amuran su sai suke tsammanin cewa wannan su ne jin daɗi a cikin al'umma waɗannan kuma su ne suke koma baya sa'annan suke rutsa kawunan su da bar sun bar abin da suke ɗauke da shi na wannan wawancin da sun rubuta da kansu ko kuma sanya tufari na shuhura wanda kuma yake tsarara suke sun kauce ma waɗannan aƙida ɗin da kuma tabbatuwa da kuma al'amura wanda suke masu kyau da kuma bibiyar abubuwan da suke yi ya zama cewa waɗannan shi ne al'amura wanda suke masu karya zuciya da kuma ƙirƙirar ƙarya da tafiya kan tsari na dole wanda ba daidai ba kuma suna ƙirƙirar ƙarya ce kawai suna jingina wa kansu da waɗannan da wanda imani da Allah ba kuma waɗannan su ne maƙaryata a wajen Allah don haka mutum ya dinga da'awar abin da baya da shi ko kuma yana ƙoƙarin tabbatar ma kansa wata ɗaukaka wadda babu ita irin wannan wawan takarda kawunan su da suke yi da neman kaiwa zuwa ga babban matsayi kuma ba su kai ba da maganganu akan wani su ne manya ko ba manya ba ne da tsayuwa akan manhajin da ba tsari ba ne mai kyau tsarki tabbata da Allah lallai wannan ƙirƙirar ƙarya ce mai girma suka dinga yi ma kawunan su kowane mutum da abin da ya aikata yana da babban laifi a kansa lallai wanda ya ƙirƙiri wannan al'amarin kuma yana da babban laifi mai girma a wajen Allah da azaba mai raɗaɗi ya ku al'ummar musulunci ba kawai wajen maganar shuhura kaɗai ba ce a'a abin da suke nufi kuma shine Allah ta'ala ya ganka akan mafi alkhairin rayuwarka kuma ya same ka a inda yake ya hana ka wannan babban lamari ne ya ku bayin Allah wanda mai tsoron Allah zai sanin cewa Allah na bijiyar sa zai kauce irin wannan tsari din da kuma al'amura waɗanda suke ba daidai ba da ƙoƙarin kuma tun yaɗa abin da yake ba daidai ba ne da haka wajibi ne ga wanda yake jin girman masuliya da nauyin amana a kansa ke kauce irin waɗannan abubuwa kuma ya daina bibiyar irin waɗannan mutane wanda ba su da gaskiya a wajen da'awarsu da kuma inkarin abin da suke yi wanda magabata na ƙwarai shi ne abin da suke yi ya ku musulmai a kan irin wannan kuma tsari da ya wuce bayani a kansa ya zama wajibi gare mu mu kauce ma tunani wanda ba daidai ba da irin mutanen suke siffantuwa da irin wannan shuhura din kuma suka dinga yaɗa al'amuran su a tsakanin mutane ya zama wajibi ga mamus al'umma da ƴan siyasarta da malamanta da kuma jagororinta da masu kula da wayewarta da kuma kafafen yaɗa labarai su yi ƙoƙari su kawo canji akan irin wannan tsari din da kuma tsoratar da mutane akan wannan al'amari mai girma wanda yake ya taɓa ma tsari na gaskiya da kuma abin da muke gani na tafiyar da gaskiya akan mutane da kuma al'amarin da muke gani yana tafiya akan tsari wanda haukan nan tasu take tafiya ba daidai ba da kuma wajaje wanda ake kawowa wanda ya zama wajibi da kuma lazim a kula da tsarin su da kuma sanya su akan tsari da kuma taƙaice musu abubuwan da ba daidai ba da abubuwan da muke gani wanda ba daidai ba don kare mutunci al'ummar mutane da kuma kare musu rayuwarsu da kuma kare musu matsayinsu da tsare musu kuma abin da ke na waƙi da muke gani a wannan rayuwa din wanda ya zama wajibi ne kokarin kare irin waɗannan al'amura din waɗannan da muke gani ba daidai ana yaɗa su ba ku sani kuma ya ku bayin Allah irin waɗannan abubuwa waɗanda haƙƙin bai gushe ba kan rayukanmu muna bibiyar su kamar muna kan aminci da su ne amma ko ba haka ba ne amma kuma a wajen Allah ta'ala kuma al'amura gaba ɗaya suke komawa haka Allah ta'ala yake cewa sannan kuma zuwa ga ubangijinku za ku tsaya kuna masu husuma a gobe alƙiyama ya ku masu girma ya ku wanda aka jarce su da yin shuhura ya ku waɗanda aka jarce su irin wannan shuhura ya waɗanda suke da matsayi a cikin zukatan mabiya saboda yawan bibiyar irin wannan al'amura na shuhura da kuma tsari na technology da kuke bibiya to ku ji tsoron Allah a cikin al'amuranku da followers ɗinku kuma ku sani cewa shuhura jarabawa ce bala'i ce yana da kuma tsari da abubuwan da ya kamata a tsare waɗanda ake ganin su a cikin wannan rayuwa ɗin da kuma abubuwan da ake tuntuɓewa kuma ku dinga kiyaye al'amuranku da gaskiyarku da ikhlasinku a wajen lalata ayyukanku kuma ku yi ƙoƙarin kiyaye waɗannan al'amura waɗanda suke masu tsari da albarka lallai ku nemi ci gaban shuhura a wajen kira ga addini na gaskiya da yi matsata hidima da kuma tsare ta da kuma zaman lafiyar ta ku zama mukullin buɗe alkhairi kuma sannan masu rufe sharri sai ku samu shuhura a cikin tsari a wajen tabbatar da addini da kuma matsayi da kuma tunkuɗe masu cin mutuncin musulmai da bayanin gaskiya da kuma tabbatar da taimakon masu ita gaskiyar Allah ya isa zama gata wajen masu tunkuɗe sharri da kuma tabbatar da gaskiyar al'amarinsu da kuma maudu'iyar tsarinsu da kuma abinda suke ɗauke da shi na gaskiya wajen mutane da suke ƙoƙarin tabbatar da tsarin shuhuransu a wajen ilimi mai kyau da kyakkyawar ɗabi'a da kuma kyawawan manufofi wannan shine burinsu suna da kyakkyawan tsari a cikin mutane suna tunkuɗe waɗancan al'amuran kuma wasu mutane kuma an haramta musu an ƙasƙantar da su an sanya su cikin ƙunci Allah shine abin taimako akan duk abin da suke aikatawa a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah ta'ala ya cewa ya kowa da suka sanji masu imani idan fasiki suka zo muku da wani labari to ku nemi tabbatuwarsa kada ya zama kun waye gari a cikin wata al'amura na jahilci sai ku waye gari kuna masu nadama akan abin da ku sanci kuna aikatawa Allah ya amfani da mu da ku da abin da ke cikin shari'ar litabi da kuma shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma Allah mu albarka da inda ku a cikin wahayoyi na guda biyu da kuma shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ku tabbatu akan wannan magana da nake gaya muku ina neman gafarar Allah da ni da ku ku nemi gafarar Allah ku tuba gare shi lalle hakika Allah ya kasance mai gafara ne mai jinƙai ne godiya ta tabbata ga Allah kuma muna gode maka da kuma godiya ne yawa bayan haka ya ku bayan Allah lalle hakika ku gode mu Allah ta'ala akan abin da ya muku na alkhairi Allah ya baku dama da tsari talati tsilini da albarka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da wanda suka bi ta farji na tsiya haizan ta kiyama da kuma albarka wadda take bibiyar junanta da kuma albarka mai yawa bayan haka ya ku bayan Allah ku tsoron Allah kuma ku sani cewa mafi girman shari'a ita ce littafin Allah da kuma littafin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce mafi girman shari'a mafi sharrin al'amura su ne kirkirarinsu kuma dukkanin bata ce kirkirar al'amari bata ce lalle ku riko da hannun jama'a lalle hakika Allah yana tare da jama'a duk wanda ya kebance kuma yana kebancewa ne a wuta sannan ya koyi uwa musulmi ku sani cewa al'amuran nan ba su tabbata ba akan irin wannan tsari har sai mun bibi al'amarin da ya shafi tabbatar da tsari na shugabanni domin kowa daga cikin ku mai ciwo ne kuma kowa sai Allah ta'ala ya tambaye shi akan ciwon da ya bashi ya zo a sahihain daga hadith Abdullah bin Umar Allah ƙara masa yadda yana cewa ana tabbatar da wannan ne akan haƙuri da kuma gaskiya da hikima da kuma kyakkyawar ɗabi'a don haka yana daga cikin falalar Allah azza wa jalla da kuma girman baiwarsa da kuma karamcin da ya bamu shine karamcin da Allah ta'ala ya yi mu wannan al'umma ɗin ta hanyar tsarin su na haramain sharifai da Allah ta'ala ya ba su da kuma abin da Allah ta'ala ya ba su na tsari da kuma kyakkyawan shugabanci wanda ake samun shugabanci mai kyau yana tafiya kan tsarin wannan abuwa wannan ita ce shura ta alkhairi alhamdulillah kuma muke bayani akan wannan ga waɗanda suke da kyakkyawan tsari akan wannan wajen hidima da suke yi ma wannan tsari mai kyau da Allah subhanahu wataala ya bayyana mana akan tsarin da muke gani a tafiya akan sa tare da kuma bibiyar wannan shekara ta tara da ake gani da kuma hidimar Allah subhanahu wataala da ya kaddamta akan inna al'umma ta musulmai da kuma dukkanin al'amuran da muke gani wannan ne za mu tabbatar da mubayi'ar mu ta shari'a da ji da kuma da'a da jagororin mu Allah ta'ala taimake su ya karfafe su da kuma littafin Allah da kuma sunnar manzon sallallahu alaihi wasallam aqida da ibada da kuzanci wanda muke kusanci ga Allah subhanahu wataala da ita da muke da tsika da shi kuma abin da ke wajen Allah akan abin da ya tabbatar mana wannan tsari ne mai kyau da kuma al'amura waɗanda muke jin dadin su da tsari da muke samu a cikin wannan tsari din da al'amura da muke gani waɗanda suke bayayyanuwa da kuma tunkuɗe ƙarerayi da abubuwan da ake bayani akan su wanda suke wanda an kaurace musu wanda aka kauce musu wanda suke lalata al'amura na musulunci da kuma abota musulunci haka wannan gari ne albarka da jagorancin ta da malamanta muke tafiya lalle mu wasu mutane ne da muka kyamaci duk abin da babu sharri a cikin sa muna tunkuɗe duk abin da kuma zai zama akwai cutarwa a gare mu da kuma samun kyakkyawar kyakkyawan tsarin Allah da ya muna wanda yake tunkuɗe mu duk wani aibi da ake tunkarar mu da shi Allah yana kyamatar duk wani aibi da ake tunkarar mu da shi sannan kuma ku sani cewa lalle abinda ba daidai ba kauce masa na rana da duk abinda muke gani kuma ku zama masu afuwa da kuma tunkuɗe wani cutarwa ga duk wanda ya muku kar ku rama abinda ake muku Allah ta'ala yana kaddarta muku abinda kuke gani sannan ya ku waɗannan masu tunkararmu da irin wannan mummuna tafiyar muna muku bisharar ku saurara cewa wannan ba sharri bane a gare ku bal alkhairi a gare mu bal alkhairi a gare ku a addinin da kuma duniyar ku a wajen taimako da tsika da kuma daukaka da yawaita lada da kuma daukaka a wajen samun daraja wannan al'amari ne mai girma da muke gani Allah ta'ala yana bayarwa sannan kuma al'amura masu kyau da sunna wanda ke gudana gaskiya tana daukaka ba daukaka a kanta amma duk abin da ke kuma wanda ke kumfan teku ne yana tafiya baya amfani da mutane abinda kuma zai amfani da mutane tabbata Allah ta'ala ce muna karfafa da gaskiya ne akan ƙarya sai ta zama mai rinjaye a kanta Allah ta'ala ce kuma kuna da wai akan abinda kuke aikatawa bayan haka ya kuta da ɗan uwa mafi girman daukaka a cikin ayyukanku da kuma tsalkakuwa a wajen ubangijinku shine yawan salatinku ga annabinku Muhammad zaɓaɓɓe wanda Allah ya zaɓe shi amintacce jagoran mu masu imani kuma rahmar Allah a bayan ƙasa kamar yadda ubangijinku ya umarce ku da wannan ubangijin talikai Allah ta'ala faɗi a cikin magana mai girma a lissafin da mai girma yana cewa lallai haƙiƙa Allah da mala'ikun suna salati ga annabi ya kuna kasance masu imani ku yi salati tafili ne ga annabi salati ya tabbata gare ka tekunsa yana tunkuɗuwa da junansa mafi tsallakakkuwar salati a gare ka da haske wanda yake ɗamfare da kai wannan al'amari na hasken da Allah ta'ala ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam na salati daga tekunsa ne ake samun abin yake tunkuɗuwa Allah ƙara salati ga annabi Muhammad kamar kuma iyali annabi Muhammad kamar ne ka salati ga annabi Ibrahim iyali annabi Ibrahim Allah kai albarka ga annabi Muhammad iyali annabi Muhammad kamar ne kai albarka ga annabi Ibrahim da kuma iyali annabi Ibrahim a cikin godiya kake ya Allah gode shi kai abun girmamawa ne Allah kai ne da khalifu ne guda hudu shiryayyu waɗannan shi wanda ba shiryewa Abubakar da Umar da Usman da Ali da sauran sahabbai da tabi'ai da wanda suka bi ta burkin gaskiya kuma suke koyi da su ya mafi alkhairin wanda ya afuwa kuma ya gafara Allah ka daukaci musulunci da musulmai Allah ka daukaci musulunci da musulmai ka tsare mutuncin addini ka sanya wannan gari ya zama amintacce mai aminci da sauran garuruwa na musulmai ya Allah Allah ka amintar da mu a garuruwan mu Allah ka amintar da mu a garuruwan mu ka datar da jagoran mu da masu kula da al'amarin mu Allah ka karfafi ta tabbatarwa imaninmu da kuma mai kula da al'amarinmu Allah ka dace da shugabanmu Khadim al-Harbayn Sharifai da yarimarsa da kuma matsayin da ya samu na Prime Minister da abin da ke shi ne maslaha da musulunci da musulmai da kuma matsayin da yake kaiwa zuwa ga shari'a daga bayi da kuma gari Allah ka rubuta musu tabbatuwa akan gaskiya da kuma ƙarfafa su da taimaka musu da duk sauran jagororin musulmai ya ubangin talikai Allah ka tsare mana aqidarmu da jagorancinmu da amincinmu da zaman lafiyarmu da kuma gwadatuwarmu da dakatar da kuma sojojinmu da wanda suke bakin iyaka a bodar ƙasarmu Allah ka karbi shahada wanda suke shahada ka warkar da marasa lafiyarsu wanda kuma suka mutu karbi shahada su Allah ya suke harbi ka taimake su akan suke harbi akan ka taimake su akan yan adawar ka yan adawar su ka taimaki musulunci da musulmai Allah ka karfafe su ya Allah kuma ka tabbatar da su akan hanya madaidaiciya ka nesantar da su akan alfasha da kuma fitina abin da ya bayyana da kuma abin da ya duye gare ta ka gyara halayen su ka tsare jinin su ka zama kuma gata gare su akan dukkanin masu rauni a ko ina su ya Allah Allah ka kawo wadata da kuma mafita ga waɗannan masu imani ya Allah Allah ka warkar da marasa lafiyar mu da marasa lafiyar musulmai Allah ka tsare wajajen ibada na musulmai daga ta'addanci masu ta'addanci Allah ka sanya su zaman masu ɗaukaka har zuwa ranar kiyama Allah din mene ne mu da musulunci da musulmai da cutarwa ka shirya da shi akan kansa ya Allah ka maida kaurin sa akan sa sanya tsakancin sa zuwa gare shi ya Allah ya mai jin addu'a Allah ka saukar musu da mummunan bala'i ya ubangin talikai Allah ka hada kalmomin musulmai gaba daya kan littafin Allah da kuma sunna ya ma'abuci kyautayi da falala la ilaha illallah al-ali al-aziz al-azim al-halim la ilaha illallah rabb al-arsh al-azim la ilaha illallah rabb as-samawati wa rabb al-ard wa rabb al-arsh al-karim la ilaha illallah anta subhanak inna kunna min az-zalimin Allah muna ne san su da kawunan mu da cewa ba mu da karfi ba mu da dubara sai ta haka ya Allah Allah gare ka muke neman taimako da kuma karfafa kai ka ishe mu mu zama mai masu dogara gare ka ya Allah Allah muna kuma barantar da kawunan mu daga sharri wa'annan makiyayan namu Allah ka zama gata gare mu gaban mu da bayan mu da daman mu da hagun mu da saman mu ya Allah muna neman tsarin ka ya Allah akan dukkan mai neman cutar da mu kasa gare mu kai ne wanda ya isa mu dogara gare shi kuma madalla da abin dogara gare ka ya Allah Allah ka dauke mu na sharri ma sharri da kuma fajinci ma fajinci da bala'in dare da rana da kuma kaidi ma kaidi da makirci ma makirci da hasada ma hasada da mugunta ma mugunta ya Allah ya ubangiji ma rahama ya ubangiji ma girma Allah kai ne Allah wanda baba mu tar gaskiya gaskiya sai kai kai ne mawadaci mu ne mabukata gare ka ka saukar mu da mama ko ruwan sama ka saukar mu da mama ko ruwan sama ka saukar mu da mama ko ruwan sama kar ka sanya mu da gaskiya wanda ake yanke ma wannan baiwa din Allah ka shayar da mu 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 ruwa wanda yake mai albarka mai dadi wanda yake mai amfani ya Allah mai amfani ba mai cutarwa ba wanda yake mai gaggawa wajen zuwa ya Allah ba mai halaka da gari ba Allah saukar mu da ruwa mai albarka ba mai bala'i ba ba mai rusa gari ba ba mai kuma kashe mutane ba ya Allah Allah mai neman tsarin ka da gidi ganin kaskanci Allah mu saukar mu da albarkatan sama da kuma kasa ya ubangiji masu amsa addu'a Allah ka ba mu cikakken addu'a ruwa mu cikakken lahira ka tsare mu daga azabar wuta Allah ka ba mu ka amsa mana ya Allah kai ne mai jin addu'a kai mana tuba ya Allah ka gafarta mana da mu da iyayenmu da kakannin mu da dukkanin sauran musulmai maza da musulmai mata rayayyu da kuma matattu lalle kai mai amsa addu'a ne ya Allah karshen maganar mu anan da addu'ar mu shi ne alhamdulillahi rabbil alamin ana fadilta shehu profesa minista mai kula da masallaci guda biyu haramain sharifain masallacin makka da kuma masallacin madina ya tsaya da wannan gagarumar hukuma da gabatar mana wadda malamin mana magana a kan ababe guda uku wanda duka sai an alaka da juna na farko shine jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala a kan rayuwar da muke cikinta da fitinar da sun kawo al'umma ta bala'in san shuhura san a san mutum a ta hanya ta barna da hanyoyi wanda suka saba ma Allah subhanahu wa ta'ala musamman a social media waɗansu mutane sun zaɓi makan so suke sai an san su dole sai sun zama celebrity sun zama star a duniya sai suka zaɓi hanya wadda take mummuna ta ɓarna ta shakiyanci ta hanyar da Allah baya so mutane ba sa farin ciki da ita a lalle dole sai an san su wani a san shi a ban dariya comedy wanda ba lada a cikin sa sai zunubi da ƙarya a cikin irin wannan abubuwan da suke yi mutum ya zauna him saboda a san shi kuma ƙarya ce yake ba gaskiya ba ce yake yi ko mutum ya zaina yin wasu ababe na neman shuhura da dinga ba mu mutane dariya ko na abubuwa waɗanda za su sa dole sai an san shi a cikin mutane ka gan shi yana saba mu Allah burinsa shine a san shi burinsa shine a ce wani ne idan ya wuce mala yace tayar da wannan daukaka da suka samu wajen saba mu Allah subhanahu wataala tayar da wannan matsayi da suke nema a abinda Allah yake fushi da shi manzansa yake fushi da shi mutanen kirki suke Allah wadai da wannan abuwa mun tsoron Allah ya ku bayin Allah wani dan a san shi sai ya dinga tafiya ma ba riga wani dan a san shi malaci sai dinga sanya kaya mai tsada domin dinga ga shi a ce ai wani kayansa na musamman ne ko kuma yana sanya kaya unique ma'ana duk inda aka ga irin wannan kayan sai shi ne kadai ko mutum ya zama duk inda ga kamfani mai irin tanki kaza mai irin kaza sai shi ne ko kuma duk inda ga motar sa a ce ai ga motar wani wani ne ya wuce ya mata lamba ta musamman ya mata tanki na musamman wanda ya saba mu tsarin alqur'ani da tsarin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu alkhairi a cikin wannan abu nabi sallallahu alaihi wasallam yayi hali akan wannan kamar da hadisi ya zo daga Abdullah bin Umar cewa ba haramun ne mutum ya dinga sanya libasu shuhura ma'ana kaya na shuhura ne burinsa a ciki idan an gan shi a ce wani ne wannan ba daidai bane son a sani riya duk wanda ya saba ma Allah subhanahu wataala mutane su tsoron Allah su nisanci irin wannan abadan da Allah ta'ala baya so burin ka shine inda ka wuce a ce kai ne wannan ba daidai bane mutum ya zama da an ga hotonsa followers ɗinsa su bi shi su dinga bibiyar me yake yi mala yake wani duka hauka ne wauta ce kuma san ci ne rashin sanin ciwon kai ne ta kai ga mutum ma abinci zai ci sai ya ɗauko waya ya yi hoto a gani ga ina cin abinci ko murmushi mutum zai yi ko wani abu ya yi hoto a gan shi yana airport ga wani zai hoto a gan shi ya hau mota ya matsa baki yana wani tattaro kyau wai dole sai an dauke shi hoto an gane cewa shine wani wannan duka ya saba ma Allah shuhura ce wanda ba ta da kyau haka mutum ko lemu zai sha sai ya dauko lemu ga manin ma an taba shan lemu yana dauka kansa hoto ko ibada yake yi dauki kansa ga muna a wajen Umara ga muna da bakin Ka'aba duk wannan ƙarya ce kirkirar ƙarya ce abinda kake yi a lokacin ba shi kake so a gani ba to mala ya nuna mana wannan abin ya saba ma Allah subhanahu wataala kuma Allah na fushi da masu wannan abu saboda ƙarya ce kake son ka yi kuma kake so mabiyanka su gani cewa kai makareci ne ko a dinga tallace-tallace irin wannan mutanen mutum yana celebrity ko yana star sananne abu jama'a a zo a bashi talla saboda a dinga bibiyarsa duk wannan abin ya taɓa ma Allah saboda da shuhurarsa ake so a yi amfani da ita wajen jawo hankalin mutane abu koyar da kyau ko bayar da kyau ƙarya zai yi zina cewa jama'a ni ne wani naku ina tallata muku wannan kayan da masana'anta kaza ta yi duk masoya na ku saya wannan ƙarya ce kai baka san abin ba kai amfani da shi ba amma ka zo kana tallata mini ke ƙarya ne to wannan mala ya tsoratar da mu akan wannan musibar take tankarar al'ummar na sama sallar a kafafen yaɗa labarai da kuma kafafen sada zumunta na social media ce duk wannan ƙarya ce mun yance ta yace madalla ga mutanen da kuma su suna da shuhura ne wajen taimakon addini misali yanzu muka ce shi Sheikh Sudai ba wani musulmi zai ce maka bai san Sudai ba shuhura ya same ta alhamdulillah amma ina ya samu shuhura ya samu shuhura ne a wajen addini ya samu shuhura ne a wajen taimakon addinin Allah sama da shekara 36 ko da 7 aikinsa shine limanci a wannan masallaci mai alfarma limanci a wannan waje ɗaukaka kalmar Allah karanta da alqur'ani zuwa wajajin addini wannan madalla da wannan shawara da sunan samu madalla da ita mu ma duk muna neman Allah ta'ala ya bamu wannan ya zama mun zama masu alkhairi masu taimaka ma addini duk inda aka ji magana ka kar addini kake taimakawa wannan shawara babu laifi ita malam ce ni'ma hadhihi shawara madalla da wannan shawara din wanda ke miki addini a takeice wannan shine abin da malam ya karanta da mu a cikin wannan kutuba mu zama masu taimako addini ana malam karkare wannan sallah fadilatu sheikh professor Abdurrahman Sudai wanda madalla irin wannan shawara ta shi babu wanda ba ta son ta fita irin Sudai kana limancin Kaaba tsawon shekara 37 kowace mahaifiya na san tana son dan ta zama ya samu wannan matsayi a duniya to kage ya samu shawara amma ta ina ta yi alkhairi ba ta ƙarya da kage da yin abin da ba daidai ba anan malaika ƙarshen wannan sallah tare da kuma khutuba da ya gabatar mana guda biyu abinda malaikansa da mu na daidai Allah ya ba mu ladan aiki da shi wanda kuma muka yi kuskure wato tun har shi wajen bayani ba neman afuwar Allah da gafararsa Allah ta'ala ya gafarta mu amma da wannan kafa da ta kawo muku wannan shiri kai tsaye a daidai wannan lokaci amma da fadilatu Sheikh Abdurrahman Ibn Abdulaziz Al-Sudais da jagorance mu wannan kuba ni da fassara na gabatar Abdulmuttalib Muhammad Awul Kusumi ne kace muku wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah da mu a wani mako da alkhairi.